This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Mahmud Lalo. Sauraro bukan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Asabar 27 ga watan Janairu na shekarar 2024. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin zauren BOA da Madina Dauda ta shirya za ta gabatar. Kama kowace ranar Asabar, Ibrahim Ka'il Masih Garba zai shigo mana da shirin sa na amsoshin tambayoyinku. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sauraron labaran duniya daga bakin Mahmud Lalo.
Jama'a, assalamu alaikum. Dubban mutane ne suka yi tattaki a birane da garuruwan kasar Kenya a yau Asabar don nuna fushinsu kan kisan gilla da aka yi wa wasu mata su sama da dozin daya. Zanga-zanga ita ce mafi girma da aka taba gudanarwa a kasar kan abin da ya shafi cin zarafin mata ta hanyar lalata ko ta hanyar musgunawa. A Nairobi, babban birnin kasar, masu zanga-zangar sun saka riguna da aka rubuta sunan wasu mata 14 waɗanda aka yi wa kisan gilla a wannan wata. Wani rahoto da masu gudanar da bincike suka fitar a wannan makon ya nuna cewa akalla mata 500 aka kashe a yanayi na cin zarafi a Kenya a tsakanin watan Janairun shekarar 2016 zuwa watan Disambar bara. Hukumar bada agaji ta Majalisar Dinkin Duniya da ke taimakawa ƴan gudun hijiran Falastinawa ta UNRWA ta sallami ma'aikatanta da dama, bayan da Isra'ila ta mika mata wasu bayanai da suka nuna suna da hannu a harin da Hamas ta kai a Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba. Hukumar ta UNRWA na da ma'aikata 13,000 Falastinawa a yankin zirin Gaza. An kashe akalla 150 tun barkewar wannan rikici a watan Oktoba, bayan harin da Hamas ta kai a Isra'ila da ya halaka mutum 1,200. Lazara ne da ke magana da yawun sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres. Ya ce ya sanar da Guterres wannan batu, wanda ya kwatanta a matsayin babban zargi. A halin da ake ciki kuma, ma'aikatar lafiya a yankin Gaza a yau Asabar ta ce an kashe Falastinawa 174, sannan an jikkata wasu 110 cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Hakan yasa jimillar waɗanda suka rasa rayukansu ya kai akalla 26,257 tun da aka fara wannan rikici da ya barke a ranar 7 ga watan Oktoba, a cewar ma'aikatar, wacce har ila yau ta ce mutum 64,797 sun jikkata. Sakatare janar na ƙungiyar neman 'yancin Falastinawa Hussein Ashek ya yi kira cikin wata sanarwa ga kasashen da suka dakatar da kudaden tallafin da suke ba hukumar agaji ta Majalisar Dinkin Duniya na Falastinawa. A ranar Juma'a, fadar White House ta nuna cewa ana samun haske a tattaunawa da ake yi wajen ganin an sako ragowar mutanen da Hamas ke rike da su a Gaza.
He's working at this personally at his level.
Kakakin Majalisar Tsaron Amurka John Kirby kenan yake cewa shugaba Biden na iya bakin kokarinsa wajen ganin an saki mutanen sun koma gida. Wannan shine abin da ya fi mai da hankali akai a yanzu. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a yau Asabar cikin bayanan sirrin da suke fitarwa cewa Rasha ta kwace wasu ƙauyukan Ukraine 2 a wannan watan. Ɗaya daga cikin ƙauyukan mai suna Vezel na kusa da garin Bakhmut, wanda ke da mazauna 102, sai kuma ƙauyen Karakman da ke kusa da Kharkiv mai mazauna 45. Ma'aikatar ta Burtaniya ta ce ci gaba da karɓar ikon ƙauyuka da Rasha ke yi a Ukraine alama ce da ke nuna cewa ta himmatu wajen ƙara ƙarfin ikonta, yayin da ita kuma Ukraine ta fi mai da hankali wajen ganin ta kare kanta. Sai dai rahoton ma'aikatar tsaron ta Burtaniya bai wani ƙarin haske ba a ƙoƙarin da Rasha ke yi na karɓe ikon garin Advik. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jama'ar ƙasar Haiti na zama cikin yanayi na zulumi bayan da wata kotun Kenya ta hana tura 'yan sandan Majalisar Dinkin Duniya a ƙasar don yaƙar ƙungiyoyin 'yan daba da suka addabi ƙasar wacce ke yankin Karibiya. Hakan ya sa jama'a ke zaune cikin yanayi na rashin tabbas da fargaba tun bayan da hukuncin da kotun ta sanar a ranar Juma'a, yayin da rikicin ƙungiyoyin 'yan dabar ya kai wani mataki na karɓe ikon babban birnin ƙasar. Wannan mure wani mazaunin Port-au-Prince kenan babban birnin ƙasar ta Haiti yake korafi kan yadda ƙungiyoyin 'yan daba suke kuntatawa rayuwarsu. Yana mai cewa sai su kwashe kwana 4 a jere suna kai hare-hare. shugaban Kenya William Ruto ya ce zai daukaka kara kan hukuncin kotun yayin da babu tabbas ko sauran kasashen da suka alƙawari za su tura nasu dakarun.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu koma gefe guda, Madina Dauda ta gabatar mana da shirin zauren BOA.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Wannan shine shirin zauren VOA, wanda a da kuke jin shi a shirin hantsi na ranar Lahadi. Yanzu zauren VOA ya dawo lokacin shirin dare na ranar Asabar. Kuma baban gida Jibril ne yake jagorantar tattaunawa. Bari mu hada ku da shi. Bismillah, baban gida.
Kamar da kuka ji a shirye-shiryen mu da suka gabata, muna tattaunawa ne game da matsalar tattalin arziki da yawa al'ummar Najeriya katutu. Kuma an ce yewa kasar baki daya katutu ko daurin minti. A zauren namu muna tare ne da sauran al'umma da kuma wasu shehunan malamai da za su yi mana fashin baki game da matsalar da ake ciki bayan da wanda ke wannan zaure suka gabatar da korafe-korafen su. To zan sake koma wajen bakin da ke wannan zaure domin jin abin da za su ce. To ya sunanka?
Sunana Haruna Mustafa.
To Bal Haruna Mustafa, me zaka ce game da halin tattalin arziki da ake ciki a Najeriya?
To gaskiya lamarin nan da ake ciki a Najeriya yanzu talakawa dai gaskiya suna fuskantar kalubale daban-daban iri-iri. Dan gaskiya ko irin tallafin da ake cewa ya ba mu talakawa su mori rayuwar demokrasi nan bai kai wajen su. Rijiya ta bayar da ruwa gashi guga yana. To talakawa gaskiya shugaban kasa muna so gare shi ko za a yi wani tallafi a dinga yi yanda misali talakawa zai isa gare su. Wayannan da ake ba sako ba su gaskiya su ma suna kauda abun ne a jihun su ne suka sani ba ta talaka suke yi ba su karan kansu ne da yaran su. Dan gaskiya talakawa sun shiga wani hali a Najeriya tsakani da Allah. Komi ba su ci moriyan shi ba na demokradiyya, amma kuma lokacin siyasa ne da su kuma ake amfani suke zuwa wajen kuma sun je wajen sai su yi wace da talakoki. Gaskiya wannan abun tsakani da Allah, manyan mu ku ji tsoron Allah ku gyara.
To kawo yanzu ita wannan gwamnati ta bayyana cewa tana daukar wasu matakai na inganta jin dadin talaka kamar yadda shi shugaban kasa ma ya bayani a jawabinsa na sabon shekara. To gashi mun shiga sabon shekara nan, kana da wani fata na gari?
To fata na nagari, Allah sa matakin da aka ce za a dauka, Allah sa yaki da shi kuma abubuwan nan su isa talakawa. Dan gaskiya talakawa yanzu wani zai samu karamin jari ko da karamin kudi ne ma ya shigo wajen shi, suka ganda wannan kudin shi ma yazo ya zama mutum nan gaba da wannan abu. Allah ya sa albarka. Sabili da haka in dai za a yi shi yanda ba za a cuci kowa ba, muna marhaban da wannan abun da shugaba ya ce zai yi.
To mun ji ta bakin Malam Haruna Mustafa, to bari mu juya za a gabatar da sunanka.
Sunana Babasani.
To Babasani, ka ji halin da ake ciki dai ba sai an gaya maka ba, kai ma dan Najeriya ne kuma kamar da wani tsohon shugaban kasa yake bayani jiki magayi. Me za ka ce game da halin da ake ciki na tattalin arziki a Najeriya yanzu?
Alhamdulillah, wannan tambaya da kai haka yake. Wato abinda zan ce, kasan nan tamu Najeriya, wannan shugaba daga farko ba ma na labarin da na sabon shekara ba, farkon zuwansa kuzarinsa da abubuwan da suke faɗa da halamar da gaske ne. Kuma gashi a kwanan nan maganan da aka sanar da ministoci, to kaga kamar da halama ya fi gwamnatin da ta gabata. Kaga dai duka ita ce, amma kaga yanayin da muke halamar gani za su yi kokari kware da gaske. Amma abinda zan kira, mu talakoki muna cikin matsati, domin farko da ya ci da tallafi ya ce ya san wahalar suke ciki, amma an yi da halamar ya sani kuwa. Yanzu kaga yanda talaka yake ciki, talaka baka isa ka je zumunci ba, in ba dalilin wayoyin nan ba da ma ka iya zumunci. Tsada komai, tsada abinci, kullum abinci hawa-hawa yake. Tun daga ƙasa-ƙasa dawa naira 100 shinkafa, naira 250 yau ya shinkafa saura 1000, kaga akwai aiki babba gare mu. Abinda za mu ce musu su rika tuna da talaka, idan sun ba da taimako baya zuwa wurin talaka, kar ma su rika ba da wani wannan tallafi na wanda ake cewa taimaka talaka ba zai zo isa wurin talaka ba ko halama ma
wato idan na fahimce ka karin farashin man fetur din shi ya kara sa talaka cikin wani hali na gaganika
yawa duk komai ma abin da ya zama sa talaka cikin gaganika ya tallafin fetur da aka cire kuma maganan tsaro in ka cire inda wannan abubuwa guda biyu kawai ba za ka kara cakuin ba shine kawai matsatsin rashin tattalin arzikin Najeriya baki daya yanzu
to ya batun noma da kiwo fa gashi dai na san kai ba falatin ya wata kila ba karasa hannu a bangaren kiwo ba me ake ciki
insha Allah haka yake to ai rashin tsaro shine matsalan da bursalan da duk da komai da ake magana yanzu fulanin da manoman baki daya hankalin su ba kwance yake ba saboda babu tsaro bayan fada da suke da manoma gwamnati ta yi tsayin shugaban kasa da gwamnatin tarayya da gwamnoni su yi kokarin fidda bursala kuma su jaddada tsaro tsaron nan shine kan gaba kuma tallafin mai da aka cire tsada akwai tsada talaka ba zai iya wani abubuwan ba talaka sun shiga wani hali na kasani kai
to kana ganin idan aka tabbatar da tsaron nan za a samu bunƙasar tattalin arzikin nan da yake
duk tsadan nan da muka ciki wannan ba na ce maganar tattalin mai ba in aka ce akwai tsaro mutane za su fice kiwon da su ga dama za ka ta kai noma akwai filin noma insha Allah duk da tsadan nan za a insha Allah za a zauna lafiya amma rashin zaman lafiya duk shi komai matsala a kasan mu
to gashi shugaban kasan ya fara daukan mataki na ladabtarwa akan wasu jami'an gwamnati na da da kuma hamma na yanzu ya kuka ji da wannan mataki
wallahi mun yi marhaba buka mun yi marhaba da wannan lamari na san muna masa godiya muna fara masa addu'a a kullum mu kai sallolin mu kamsu salawati don yana da gaske yake Allah bangai taimake shi insha Allah masu koye kudin kasa zai maganin su ba kamar gwamnatin su gabata ba kuma tsaron ma insha Allah in dai an goya masa baya zai iya bakin daidai bakin gurgurdan shi insha Allah muna masa fatan alheri
to Dr. Kadeji koke koken jama'a game da batun matsalar tattalin arziki to me zaka ce a bangaren hutun da ku ne masana tattalin arziki game da wannan hali da tattalin arzikin Najeriya ya shiga
to sunana Dr. Abdulrazak Ibrahim Fagi malami a jami'ar Yusuf mai Tamasile da ke Kano a fannin koyi da kimiyyar tattalin arziki to Najeriya mun samu kanmu a cikin yanayi tsawon shekaru na hauhawar farashi da kuma matsi da ake samu na rayuwa musamman a shekarar ta gabata bayan janye tallafin man fetur da shugaba Ahmad Bola Tinubu yayi da kuma kai naira kasuwa domin ta yi wa kanta farashi bugu da ƙari kuma da yawan ciwo basussuka da ake a cikin kasafin kuɗi waɗannan duk sun taru suna taimakawa wajen hauhawar farashi shi yasa a shekarar da ta gabata sai aka samu hauhawar farashin da ba a taɓa samun kamata ba a Najeriya wannan ya sa aluma cikin mummunan yanayi musamman waɗanda suke aiki na albashi da yawa albashin bai canza ba amma farashin kusan duk abin da suke siya ya hauhawa fiye da kima wannan ta sa da yawa mutanen Najeriya sun samu kansu a cikin talauci da kuma matsi na rayuwa kuma hatta wanda suke yin kasuwar abin bai musu ba muna gani saboda taɓarɓarewar darajar naira da ake samu kullum musamman bayan kai ta kasuwar da aka yi wanda tun a gwamnatance tana naira 445 a shekarar ta gabata a cikin kasafin kuɗi yanzu a sabon kasafin kuɗi a gwamnatance ma aka sa 750 kuma ana magana yanzu zai kai 800 da wani abu saboda haka wannan yana nuna cewa naira ta kare da kusan kimanin kaso 100 cikin 100 a tsawon before 2008 ba wannan ya sa farashi ya ci gaba da hauhawa a kasar nan kuma a wannan shekarar ma gashi hasashe yana nuna cewa naira nan za ta ci gaba da karewa kuma mu sani cewa karewar naira nan yana da fuska biyu akwai karewar farashin naira wanda gwamnati take buga kirji ta yi akwai kuma faduwar farashin naira da take faduwa a kasuwa saboda mai babu bukatar ta a kasuwar an fi bukatar kudaden kasashen waje to wa'annan sun tattaru sun sa al'ummar Najeriya a cikin mummunan yanayi kuma idan gwamnati bata tashi tsaye ba wai da muke ta cewa kaman yawan siyan kayayyaki da muke da goje shi yake karuwa wannan tsadar wannan kawai yana taimakawa ne saboda a baya an dauka cewa bayan farashin man fetur da ake siyowa tatace daya daga cikin abubuwan da yake janyo bukatar naira a Najeriya shine yawan siyo shinkafa da muke to aka zo aka hana siyo shinkafa nan yanzu shekara da shekaru ba a siyo shinkafa ko an siyo ta sai ta smuggle ma'ana tsakauri kuma ba da dala ake siyo ta ba to ya kamata a ce bukatar da muke da ita ta dala nan ta ragu idan wannan ne yake janyo amma ba ta ragu ba saboda haka matsalar mu shine da yawa 'yan Najeriya yanzu sun dawo adala suke ajubin su da iya masu kudi ne da muka sani da kuma manyan yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati gudun ko idan sun aje kudi a asusun banki za a ga cewa kaman ko sun yi wani almundahana wannan take sa ba sa kai kudi banki sai su canji daloli sai su kai kudi su aje
to masu sauraro a madadin lokacin wanda suka taimaka wajen gabatar da wannan shiri na ku ba mini da jibrin daga garin birnin Lagos ke cewa a huta lafiya
madalla A madadin Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin Madina Dauda ce yake cewa ku kasance tare da mu ranar Asabar a shirin mu na dare domin ci gaban zauren VOA
A gaida Madina Dauda wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger Za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM za iya samun mu ta yanar gizo ta adireshin mu boahausa.com ko kuma shafukan mu na kafofin sada zumunta na Facebook da X da kuma Instagram yanzu kuma sai shirin mu na gaba Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku Yau za a ji kashi na daya na ansar tambayar masu sauraron mu da dama da suka hada da Adamu Aliyu Ungulde da Buhari Haya Unguru da Adamu Habu Umar Yanga Taura jihar Jigawa masu son sanin tarihin Azbinawa ko Auzinawa na jamhuriyar Niger musamman ma ko suna da alaka da wata kabila ko kuma wata kasar to idan masu tambayar na saurare ga ansar ku da wakilin mu Ayamai Sulaimanu Barma ya samu daga masanin tarihi Professor Jibu Hammani da ke jami'ar Abdul Mumuni Diofo ta Yamai Jamhuriyar Niger wanda yace
Bismillahir Rahmanir Rahim tarihin Abzinawa shi kamata a hango kamin a kai tarihin Abzan Niger tambaya ce wanda an dade da aka ware ta yau da shekara kamar 2200 akwai mutumin Iran ne yanzu sai a ce Iran dan saboda a lokacin da ba a bambanta musulmi musulmi shikenan ne ba ba a ce kai na kasa kaza ka Allah shi shukur zadbe tarihi masalik umma malik yayi wannan zancen ciki wannan karni kuma akwai wanda aka ce ma Ali Yaqubi cikin littafin shi biyu a tarih da kitabul buldan shi ma yayi wannan zancen karni na tara shi ne kili na farko da ya fara ambatar kasashe abin nan dauloli cikin kasar Niger ta yanzu kenan shekara 2200 ayi wannan tambaya dan me saboda daga Rif ta wajen Tangier Maroc har zuwa Mauritania daga nan har zuwa iyaka da Masar zane sun kamar akwai dangantaka tsakanin duk al'ummomin nan da ke wannan yanki to ka gani sun yi mamaki sosai wannan daga ina suka fito shine ita ce tambaya sannan daga baya wanda ya yi nazari akan wannan karni na 14 ana ce mishi Ibn Khaldun shi ma yana da muhimmanci kwarai shi Balarabi ne yana da muhimmanci kwarai ga tarihin Niger muna aiki da shi to dami daga ina suka fito sun fito to wannan kuma tambaya irin wanda ake maka kamar Hausawa ne sai da kenan suka fito to wannan tambaya a kimiyance bai kamata ma a yi ta ba ana iya a tambayi ina daga ina harshe ya fito amma kabila kamar yanzu Faransawa Faransanci suka yi ko to amma ai ba kabila guda ce ba harshen nan ya hada su kamar yanzu Hausawa harshen ne ne ya hada su kamar yanzu mutanen English harshen nan ne
ya abin nan ya hada su har su ga nan kabila guda.
To su Abzinawa a takaice kashi uku ne. Akwai yawancin su zamne suke manoma ne da ke dan kiwo haka. Yawancin su ba. Na biyu makiyaya ne amma su ma suna da yawa. Na uku makiyaya ne na cikin sahara su ne ake ce ma su ne muke ce ma abzina kenan cikin kashi uku kashi wanda ya fi girma ba ma makiyaya ne kashi wanda ya fi karamci su ne muke ce ma abzinawa to dukkan su akwai tushen kalma wanda ya hada harshen su mazik mazik kasan kasan ne miji a ce majiban ko kuma a ce wasu su ce abin na imaji hak wajen mali kai da amma dai kana ganin akwai dangantaka mazik majiban da mazik duka abin to shine ya hada su amma ana jin kamar wannan na kamar Nigerian Celtic Magic harshe ne masu amfani da harshen Magic kamar Hausa ne yanzu ba a sa a ce mutane Hausa ba shi kuma Hausa menene harshe ne ba wani abun ga wani asali bane daga wani wuri a'a harshe shine Hausa nace maka ni ban gane Hausa ka ba ko ka san abin da shi ko donc su Abzinawa na Niger wa'anga daga cikin wannan group kin na uku suka fito daga ina suka zo ana jin sun fito ne daga kasar Libya arewa maso gabas ta Libya ta wajen iyaka da Masar sun fito daga na wajen Ajdabiya daga nan menene sa suka fito daga nan dan saboda da babu su ne cikin sahara me ya kawo su cikin sahara abun da kawo su cikin suka mallaki raƙumi da babu raƙumi cikin Afirka cikin Afirka babu raƙumi da raƙumi ya shigo da hanyar ta hanyar Masar lokacin nan kuma ƙasa ta fara ƙeƙashewa sosai kenan sai wanda ya iya ratsa sahara shine za a iya ci more shi mai raƙumi shi zai iya ratsa sahara raƙumi shine ya ba wannan kashi na cikin Berber damar shiga nesa cikin sahara har su mallaki ɗan dusuyoyin da ke cikin sahara wa'anda inda ake samun ruwa suka tuwo sannan har sun kawo nan kasar Niger da kasar Mali da kasar Murtani nan sun kai kaka gida to nan ne asalin kuma nace maka wannan tambaya ta dade ana yinta Muhammad Bello tun bai zo sarkin musulmi ba ya rubuta wani littafi ana cewa shi infaqul mansur fi tarikh bilad at-takrur shi infaqul mansur yana da muhimmanci kwarai 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 ga tarihin Niger to shi infaqul mansur ciki shi ma ya ambaci wannan matsala daga ina suke tun shi kuma yace sun fito daga cikin kasar Kananiya ne ne Kananiya Palestine daga Palestine suka shigo suka hayace ma yan su Abzinawa yan aljanu ne aljanu ne suka yi su doka da mutane da aljanu suka yi
yana musu zolaya ne kenan
a'a ba zolaya fice akwai shi cike akwai ga mutane da yawa wata rana bin cikin bincike bincike na tambayi wani nace mishi kai mi ka gani abin nan Abzinawa a kaje sai sai ya ce min wani bujaje ce ya ce min ka taɓa ganin Abzina yana faɗa na ce a'a ya ce to da kaga suna faɗa ka san ba mutane ba ne a zemu ne kenan abu ne da yawa su ya mutane da yawa abin nan suna faɗin haka nan amma gaskiya dai gaskiya dai abun da ya ba mutane mamaki da da yake harshen kasan duk larabawan da kake gani larabawan Algeria larabawan Mauritania larabawan Tunisia larabawan Maroc larabawan Libya dukkan su berber ne dukkan su asalin su daga nile suka hito daga baya ne da musulunci ya shigo da musulunci ya shigo sanu-sanu har suka batar da suka bada harshen su suka dauki larabci yanzu ana kiran su laraba kuma ba nan ne ba kawai ai mutanen Masar su ma haka ne ai da suna da harshen su daban suka harshen su ya bace yanzu suka zama laraba mutanen Palestine ai abin kanane ne da Fenikiyen da Filistin su ne kaga yanzu sun zama laraba mutanen Suri yanzu sun zama laraba da da abun gani akwai Arameyan cikin su akwai Assyrian akwai Akkadian akwai Sumerian dukkan su kabilu ne to har sai bace sai kadan kadan kake samu lokaci zuwa lokaci ko sai can cikin wani lugu haka na kasar na kasar su mutanen Iraq kazalika dan ku dukko wayannan larabawa da abun da ya faru ga larabawa da abun da ya faru da kelsmajik shine ya faru ga duk kabila ko ce ita cikin duniya inda tana da yawa to kada ka nemi asali guda
professor anan ana iya cewa akwai wata dangantaka ta jini tsakanin Abzanawa da Laraba
babu dangantaka ta jini tsakanin Abzanawa da Larabawa babu amma masu binciken harsuna sun ce akwai wata wani kamar iyali ko me ake zanci abin da sai ake da turanci family ake cewa linguistic wato da halshen larabci da halshen masar na da da halshen berber da halshen hausa an yi wani lokaci inda tushen su ɗaya ne kagan tushen su ɗaya ne halshen hausa da na tsohon masar da na berbera ana ce mishi da na larabci ana ce mishi gani ko mene ne zamance da fami afro-asiatic in ka yi bincike ku sosai sai ka gani lallai akwai iyaka babu wata iyaka tsakanin harshen hausa da harshen berber da buzanci da harshen masar ta da
to sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansar tambaya kan tarihin Azbinawan jamhuriyar Niger da kuma ansar wata tambayar yanzu dai a madadin Professor Jibo Hammani da wakilin mu Sule Barma duk a jamhuriyar Niger da wanda ya hada mana sautin ko da injiniyan mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe a gaida Ibrahim Garba yanzu kuma ga labarai a takaice
dubban mutane ne suka yi tattaki a birane da garuruwan kasar Kenya a yau Asabar don nuna fushin su kan kisan gilla da aka yi wa wasu mata su sama da dozin daya zanga-zanga ita ce mafi girma da aka taba gudanarwa a kasar kan abin da ya shafi cin zarafin mata ta hanyar lalata ko ta hanyar musgunawa a Nairobi babban birnin kasar masu zanga-zangar sun saka riguna da aka rubuta sunan wasu mata 14 waɗanda aka yi wa kisan gilla a wannan wata hukumar bada agaji ta majalisar ɗinkin duniya da ke taimakawa 'yan gudun hijiran Falastinawa ta UNRWA ta sallami ma'aikatanta da dama bayan da Isra'ila ta mika mata wasu bayanai da suka nuna suna da hannu a harin da Hamas ta kai a Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba hukumar ta UNRWA na da ma'aikata 13 Falastinawa a yankin Sirin Gaza ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a yau Asabar cikin bayanan sirri da take fitarwa cewa Rasha ta kwace wasu ƙauyukan Ukraine biyu a wannan watan ɗaya daga cikin ƙauyukan mai suna Vezel na kusa da garin Bakhmut wanda ke da mazauna 102 sai kuma ƙauyen Karakuman da ke kusa da Kharkiv mai mazauna 45
Masu sauraro anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah ya kai mu. Za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya karanto labarai, da Fiona Wamayi da ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu ne Muhammad Hafiz Baballe, ke cewa ku kwana lafiya.